快点啊，快点啊，走到海呀美洲，
快点啊，快点走到海呀美洲，
感谢走到海呀美洲，
我的呀感谢走到海呀美洲，
阿妈爸比在家乡亲吧，看那。
Masu sauraron mu barka da sake saduwa a filin da rashin ta yi da Nisan Lugar Bake Farin Cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Har yanzu muna tare da bakonmu kwamishinan kasuwanci da cinikayya na jihar Kano Alhaji Ahmed Rufa'i. Makon jiya ya so mai mana bayani akan dokokin kasa dangane da yadda 'yan China suka shiga kasuwar kantin kwari. Ga yadda wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya ci gaba da firar tare da bakonmu.
Wai gwamnatin Kano misali yankin da ta tinkari misali hukumomin China musamman ofishin jakadanci game da wannan matsaloli da suka dabaibaye sha'anin kasuwanci a Kano, kuma idan haka ne ya tattaunawa ku ta kasance?
Alhamdulillah, muna da al'amura da haɗin gwiwa tsakaninmu da na hudu jakadanci tsakanin jihar Kano da wannan embassy na kasar China. Akwai iyakoki na irin maganar da ake yi, mun dai jan ido akan duk wanda suke nan cewa sun rika bin ka'idoji, mun tabbatar da mu kuma za mu ci gaba da kare mutuncin su. Haƙoƙi biyu ne, su in sun shigo za mu kare masu mutuncin su iya ikon mu, amma su kuma sai sun kare mana namu ta bin dokokin mu na ƙasar mu, da kuma musamman banda dokokin ƙasar ma da al'adar mu ta wannan ƙasar. Dan akwai lokacin da suka yi dan fita irin shiga, ba su kadai ba wanda suke irin shiga ta mutum ta da gajeren wando ko sauran al'amura, sai da muka dan fada cewa su rika kiyaye irin sutura da za su cire cikin mutane, saboda ba zai yi ana cikin kasuwa ba, su a can kasar su ba komai, sai mutum ta da gajeren wando ma ya shiga cikin kasuwa. Amma mu a kasar mu akwai ka'idoji, saboda haka gwamnati ta yana magana da office na jakadanci, amma akwai iyakokin maganganun da ake yi. Muna sa ido kamar yadda muka ja hankalin su, dokoki a ko'ina a kowace ƙasa, 'yan Najeriya suna ƙasar China sun karya mata dokokinta da dama, waɗansu suna Ingila suna karya dokoki, waɗansu suna Amurka sun karya dokoki da sauran irin waɗannan, saboda haka kullum ba a rasa al'amuran da kullum sai an ji an zo. Shi yasa mu jami'an mu na immigration kullum su ne hukumar da nake faɗa, kullum masu kula da shige da fice na al'umma, kullum irin visa ɗin da aka ba mutane muna magana da su. Idan sun ba wani visa da zai zo nan ya shiga kasuwa, ko ya zo ya dauki aikin da za a bashi na yi ya rika yin aiki, ko ya zo irin waɗannan duk suna sanar da mu. Sannan da zarar mun samu wanda muka ga fara wani abu da bai kamata ya fara ba, mun samu waɗansu da suke aiki sai suke waɗansu 'yan dabaru, idan suka zo suna aiki tunda an yi da har kusan wata uku mutum ya zo da visa ta ziyara, to sai su zo su yi aiki na kaɗan da ƙasa da wata uku sai su koma. Kaga aikin na ɗan Najeriya zai iya yi, su kuma sun zo sun yi shi, sai su sake shiga jirgi su koma, bayan ɗan lokaci kaɗan sai su sake samun visa su sake dawowa, sai su sake ci gaba da aikin da ɗan Najeriya zai iya samu, musamman ba Kano zai iya samu. Irin wannan duk da mun samu sai mu je mu sanar, sai a duba wancan lokacin ya zo ya yi kwana 80 da kaza, gashi kuma yanzu an sake bashi visa a can. Shi yasa kullum muke magana na hukuma, kuma shugaban ƙasa ya sa ido a kan wannan, irin wanda ake ba su visa ta zuwa ta ziyara, alhali zuwa suke su yi sana'a ko su yi aiki, kuma wanda duk ya zo yi wannan aiki ba akan ka'ida ba, in ya bi ka'ida kamar yanzu ina da kamfani na yin wani abu wanda ina buƙatar ɗan wani birnin son ko birnin India ko birnin Amurka ko wani guri daga duniya, muna buƙatar wanda yake ƙwararre ne zai zo mana wannan aikin, to akwai ka'ida ta hukuma, za mu rubuta muna son ƙwararre iri kaza daga ƙasa kaza, zai shigo akan wannan ka'ida ya zo yi aiki, saboda ba mu da wanda zai wannan aikin. Amma aikin da duk muke da wanda zai yi, to a ka'idar mu muna iya kokarin mu tabbatar da mu bari bako ya zo yi ba, kuma idan wani zo yana yi ba bisa ka'ida ba, muna bin sawu mu tabbatar da an hana haka.
Ka ce 'yan cikin gida suna bata gari tunda suna bada haɗin kai ga waɗancan baki har ma a ha'inci al'umma, me gwamnati ke yi akan su?
Abinda kawai za mu iya yi shine wanda muka kama, idan muka kama da shi wanda aka amfani da fuskarsa da jikinsa da kuma mai laifin na zahiri, duk gaba ɗaya ana hukunta su, gaba ɗayansu ana hukunta su, saboda wanda duk ya zo yayi wannan da zarar mun sanar da 'yan uwansa ma cewa fa su ma da kansu dama suke kawo labari, tunda za a naɗe za a ce me dukiyar shi wancan a ciki, saboda ka'idodin da muke bi masu sauƙi ne, dama takamar mutum dukiyar da yake amfani da bayansa ake dora ta, kuma yana cewa ta ciki alhali ya san ƙarya yake, to sai ya sha nauyin banza saboda yayin da aka mane aka kwashi aka dauki kuma mataki akai shi a ƙarshe sai ya kasance ya koma titi dan ba za a bashi akan kantin ba
kenan kuka dauki matakin rufe waɗancan kantina da ake bude ba bisa ka'ida ba
ana rufe kantin kuma muna bin ka'idojin da ƴan dabaru wanda ba zai zama an yi hargitsi ba na fito da abin da wani zai gaji dan muka danne su yayin da shi wanda yake ake bada bayan sa za a ga ya fito za a ga shi da dan canan sa za a ga bayanan sannan shi kuma sai a ga waɗansu baki suka zo ana nan yana aiki sannan a hankali sai a ga cewa kantin ya kai matsayin da kuma babu kai a gurin shi ma tashi da gurin sai kuma wani muna bin ka'idoji wanda ake na hikimar shugabanci da ta dace da kuma tattalin arziki
kuma a ƙarshe commissioner ka ce kuna magana da ofishin jakadanci kun lusar da su cewa ga irin kare dokokin Najeriya da ƴan ƙasar su suke yi misali
kamar yadda na faɗa lokacin da aka yi wancan na kimanin shekara biyar da suka wuce mun zauna da lokacin ina shugabanci na cibiyar ciniki mun zauna da lokacin mataimakin gwamna shine gwamna ne yanzu shine mataimakin gwamna a lokacin karkashin shugabancin sa muka zauna da mataimakin shugaban hudar jakadanci na kasar birnin sin muka zauna da waɗanda suke da ruwa da tsaki muka tsefe abubuwa kuma suka tafi da cewa duk baki mutanen su sun zo suna da ka'idoji za su sanar da su su riga kiyaye doka kuma suka amince cewa duk dokar da ba su bi ba a dauki matakin da shari'a ta ba su dama ta ba da dama a dauka abin kawai da muka guda shine kar mu kuskura mu rika yi wanda su ma shine ba su ba a ce yau ana kama ɗan ƙasa kaza kuma a kama su da yawa a lokaci daya kamar waɗansu da suke sun hada baki ne suka laifi alhali kowa laifin su shi kansa yi saboda haka sai muka ce kawai kowane lokaci me laifin da aka kama guda daya tun da safe an kama mutum daya a kama shi a tafi da harkar sa shi aka kama a cigaba da kesin shi kadai idan da rana aka samu wani shi ma haka ba za a ce a hado da na safe da na rana da na dare ko ai kwanaki a hada su a ce ga ɗan gari kaza su kaza to wannan ce ba ta daidai da zamantakewar kirki ba ta tsakanin ta hudar jakadanci ita hudar jakadanci ba ta so ka fito da abin da zai nuna ɗan ƙasar ba su da kirki shi yasa lokacin da muke magana su ma suka tuna mana cewa a yanzu fa a lokacin da ake magana akwai ƴan ƙasar nan tamu wanda suke garin su ƙasar su can suke harkoki da dama wanda suke sun kare dokokin su suna zaune ma ba bisa ka'ida ba sun shiga da izinin zama na wucin gadi amma sun yi zaman dindindin a can saboda haka idan suka tafi suka kakkama waɗannan sai kasance kamar ƙasar ce take faɗa da ƙasa ko take yaƙi da ƙasar saboda haka wannan al'amarin aka canji salo amma ba a fasa yin abin da zai kare mana kasuwannin mu da masana'antun mu
dan haka dai kuka dan daga kafa kina
ba daga kafa ba yaushe aka daga kafa aka canje salo canje salo ba daga kafa bane
ranka dade lokacin da aka nada ka commissioner ciniki da masana'antu da kasuwanci na Kano kowa sai yake ganin cewa nesa ta zo kusa wai da me ka zo ma'aikatar ciniki ne
to alhamdulillah na zo ma'aikata ciniki da kishin siyar da ciniki da masana'antu gaba da kuma bude waɗansu al'amura da dadewa na sasa amala domin ba dama na ikon hukuma su ne yadda za a jawo al'umma a ba su dama su haɗin kai kuma hukuma ta tabbatar da tsari na doka da kuma shari'a wanda za a tabbatar da kuma kowane ne yake so ya samu wani tallafi na kuɗi ko a yi haɗin gwiwa an sauƙaƙa hakan kuma an sa ido yadda ba za a wofantar da damar da Allah ya mana kyautar da ya mana na kasuwa da ta fita ko ina yawa ba domin kyautar al'umma da muke da su da kuma yalwa da Allah ya mana kyauta na ma'adanai da kyautar da Allah ya mana ta al'amarin gona da kuma kyautar da Allah ya mana mutane masu hazaka wanda kamar yadda aka sani daga malamai zuwa ƴan kasuwan mu Allah ya mana kyauta mai tarin yawa ta mutane wanda Allah ya yi alfarma Allah ya daga su ya kasance sun shahara a duniya duk da yau din ma da muka yi bayan waɗancan zaka fi sa ka ce Alhassan ɗanta ta zaka faɗe su ka fito sai kasance a yanzu ma zaka ce Alhaji Ali Kwadangote shi aka ce ba ma mai kuɗin Najeriya bane a'a mai kuɗi ne duk wani bakin mutum shine na farko wanda yafi kowane bakin mutum a duniya yawan kuɗi har da bakaken da suke cikin Amurka Alhaji Ali Kwadangote ya fi su kuɗi Allah ya daga shi akan wannan tsari to waɗannan kyautuka da Allah ya yi mana da kuma tunanin da kullun nakan duba irin yadda an mun je fage a matsayina na shugabanci da ciniki ta Kano mukan je da mutane birnin Sin mu je India mu je Amurka mu je bangare daban-daban na kasar Nasara mu je mu nemi haɗin gwiwa mu nemi amfana daga cikin abin da kasuwannin su da masana'antu suke barwa abin da na fahimta a lokacin da dama daga cikin mutanen da muka tafi da su ba su da cikakkiyar fahimta na inda kasuwancin zamani yake kuma yadda dama wanda suke masu kuɗin da yawa ba su san inda zamanin yake ba masu kuma zanin yadda zamanin yake su kuma ba su da jari da yawa sannan kuma al'umma ta dan koma baya saboda an samu daukaka da cewa an zauna lafiya sai kasance kuma cin amana da rishin kirki dan yawa a cikin mutane ya kasance ba a iya samun hadin gwiwa da ya dace waɗannan take da muka tayi muka ta ganin cewa lallai daga cikin abin da ya zama wajibi shine ci gaba da wayar da kan mutane da koyar da su inda duniya ta fuskanta da jawo hankalin su na san cewa wanda ya gyara ya sani kuma kar sai gyarawa mugunta kuma fitsarin fako da sauran irin waɗannan al'amuran wanda alhamdulillah muna ta kokari na yin wannan da kuma bada tallafin hukuma wannan sune kadan daga cikin sannan ba kuma gwamnati shawara da can shawara muke bayarwa yanzu kuma shine sai a sa ta a faifai a duba abinda mutane kuma da jawo hankalin wanda suke da ruwa da tsiki su fada mana kuma an samu takardu kullun takarda ce ake karba a cikin anan sai mutum yanzu yana takardar da wani mai sha'awar ya bada gudunmuwarsa ne da za a gyara wadansu al'amura ga tana ya rubuto mun samu irin wani takardun da dama in ta zo sai a zauna da daraktoci da kwararru ma banda suke ba ma'aikata ba a duba a ga me abin dauka ne za a gyara wanda ya rubuto kuma idan ya dace a kira shi ma a sake zama da shi da ƙara sanin inda aka fuskanta to da can ni ma sai dai na rubuto na aiko yanzu kuwa in na karbi takardar duwa da yake da irin wannan tunanin na da naga takardarsa to ina jin dadi domin naga wanda yake da kishi yake son ya taimaka al'amura saboda haka muna yin waɗannan al'amura muna bin matakai da dama daga irin abin da tawo da shi din kuma alhamdulillah ana samun faraga yau mun kafa department sashi na musamman akan al'amuran ma'adanai muna kokarin mu ga daga cikin irin tunanin da aka zo da shi al'amuran yadda za a fada da al'amuran shakatawa ta hotel inda ake yin zama da abinci da sauran al'amura saboda haka akwai al'amura da dama da aka zo da su kuma alhamdulillah an fuskance su
jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su ni Salu Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya
kuɗe a kaje su ta hanya mai kyau
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 amma babu sai ka shanci ba.